الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a darasi na 10 a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid a yau wannan yammaci na 16 ga watan 7 hijira 1418 kuma 16 ga watan 11 1997 miladiya babin da zamu tashi akai yau babu ma ja'a fi dhabhi li ghairi Allah haka ne ko babu ma ja'a fi dhabhi li ghairi Allah wato babi ne da yake magana akan ma ja'a dangane da abin da yazo na nassi na Qur'ani ko na hadisi fi dhabhi cikin hukuncin yin yanka li ghairi Allah ba dan Allah ba mutun yayi yanka domin wani ba don Allah ba to menene hukuncin haka malamai sukan yi babi irin wannan wato su kyale hukunci ba tare da sun ce haramun ko shirka ko ya halatta ko bai halatta ba saboda su kyale ka su dogarar da kai da nassin da zai biyo baya nassocin da za su zo baya za su nuna maka yanka haƙƙi ne nawa idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai to duk wanda yayi yanka domin wani ba Allah ba ya zo mai aikata shirka sai ya kyale ka da fahimtar ka sai ya dogarar da kai da nassi kai tsaye dan nassi ya fahimtar da kan ne nane hukuncin kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai zanto dauka zai dauki sufa biyu yanka da nufin ibada da kuma yanka a al'adance idan muka ce yanka da nufin ibada shine mutum ya kwanta rago ya yankar da shi ko ya yanka shi ko wata dabba ya yanka ta ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da yayi shine irin yankan da ake alayya shine irin wanda ake a suna shine irin wanda ake a hadaya ta aikin haji shine wanda ake a fidiya mutum ya kasance ya kwantar da dabba ya yanka ta a zuci wannan aikin na yanka dabba din ya kasance zuciyarsa yayi haka dan neman kusancin Allah dan neman yardan Allah wannan ba a yi dan kowa sai don Allah da zaran mutum ya kwanta dabba ya yanka ta a zuci ya zanto manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba to yayi shirka wannan wani annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani salihin bawa ne ko aljani ne in dai mutum yayi wannan dan neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba to abin da yayi shirka ne babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimta to wannan shine yanka wanda babin da muke kulla zai magana akai amma akwai lokacin da zaka yanka dabba dan wata munasaba dan wata dangantaka zaka yi baki daga wani gari za su zo wajenka sai ka yanka dabba dan ka karrama su da me da naman wannan abu ne wanda yake na al'ada zai iya shiga babi na wato babin al'ada sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba amma dai anan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan gurin kun fahimta da kyau mutumin da ya yanka dabba dan tarbar bakin sa zasu zo daga wani gari ya yanka musu kaji ayi musu abinci wani shugaban su zai zo daga wani gari ya yanka masa rago waɗansu mutane za su zo daga wani ya tana dan musu abinci irin wannan wannan wani abu ne in yayi don girman bako yana da lada mai girma a wajen Allah don Allah ne ya nuna a girman bako din sai zanto bauta ce yayi ga Allah ya karrama dan adam amma bauta ga wa ga Allah to wannan abu ne mai lada ina fatan kun fahimta da kyau amma abinda ake kallo yanka ya zama shirka shine niyyar mutum ta zuci su mushrikai na da haka suke yi sai su taho da manyan raguna a shekara ana ciyar da su ana tayar da su sai shekara ta yi sai a zo gaban gunki sai a yanka dan neman kusancin gunkin ina fatan kun fahimta to kun ga wannan shirka ce mai fitar da mutum daga musulunci. Har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka, wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyin dan a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar. To wannan ba shirka ce karara, bauta ce ga wani wanda ba Allah ba. Ina fatan kun fahimta. Babu ma jaa fi dhabhi li ghayri llahi wa qawli llahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Sukan ayar wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam, qul, kace, kai kela, ka fada wa mutanen Makka, dan saboda wannan aya tana cikin suratul an'am, suratul an'am ko makkiya ce gaba ɗayan ta, kace da su inna salati, lalle sallata, wa nusuki da yankana, wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata, wa mamati wanda kuma nake so har in mutu akai, lillahi, dukkanin sa na Allah ne, ba ɗaya da nake yi don wani wanda ba Allah ba. Cikin ababen da lissafa, lillahi, na Allah ne shi kadai, rabbil alamina, ubangijin halittu, wanda ya halitce su yake kulawa da su, la sharika lahu, ba ya da abokin tarayya. Wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi, halata kaunihi la sharika lahu, wa bidhalika umirtu, da haka aka umarce ni. Menene hakan da aka yi ishara zuwa gare shi da ismul ishara? Al-ikhlas. Da haka ne aka umarce ni, ya zanto ibada gaba ɗaya ka cokan ɗinta ta Allah ce, wanda wannan shine ne ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Inna anzalna ilayka alkitaba fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Dan haka wa bizalika ismul ishara yana ishara ne zuwa ga ikhlasi, wanda ake iya fahimtar sa a ma'ana karkashin abin da muka karanto a baya, koda ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka karanta. Kun fahimta da kyau? Wa bizalika umirtu, da hakan aka umarce ni, wa ana awwalul muslimina, kuma ni ne farkon musulmai. Aka ce annabi duk ya faɗa haka, ni ne farkon musulmai. Qul inna salati wa nusuki. As-salat tana da ma'ana guda biyu. As-salati tana zuwa da ma'anan addu'a, as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wadda ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi. Ana buɗe ta da kabbara, a rufe ta da me?
Sallama.
Inna salati, lalle sallata, to a nan gurin shin salla da ma'anar addu'a ko kuma salla da ma'anar ibada sananniya wadda muka yi bayaninta? Wanda yake nufi salla da ma'anar ibada sananniya. Wa nusuki, lafazin an-nusuk yana da ma'ana a larabcensa, yana da ma'ana a shar'ance. A larabce idan an ce an-nusuk ana nufin ibada, kowace irin nau'i daga cikin ibada. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Annabi ce qudu anni manasikakum. An-nusuk a shar'ance ana nufin yanka. An gane ku? Da haka Ubangiji ta'ala ce fa fidyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kage yanka ke. To wanne ake nufi anan ma'anar nusuk? Ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci? Ma'anarsa ta shari'a shine me? Yanka. Ma'anarsa ta larabci shine me? Ibada. To a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci, nan ma kuka ce ma'anarsa ta me? Ta shari'a. To saboda shine malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi ya zo zai iya bada ma'ana guda biyu. Al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lughawiyya, al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya, ayyuhuma yuqaddam alhaqiqatu shar'iyya, kullun wannan ka'ida ce sananniya, haqiqa ta shari'a ita ake gabatarwa sama da haqiqa ta larabci, saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wa sallam. Nassun qur'ani dan a koyar da shari'a ne ba dan a koyar da larabci ba. Da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ya ce lalle sallarsa da yankansa da zai yi, wa mahayayi, mahayayi shine duk abin da zai gudanar a rayuwarsa, wa mahayaya da rayuwa abin da zan gudanar a rayuwata, wa mamati har kuma in mutu a kai. An gane ku? Wato ba wai yayi ya bari ba kenan, abin da zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya me, har ya kai ga mutuwa a kai, duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin. Saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta. Allah ya ce da annabinsa fa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ka bauta ta ma ubangijinka har yaqini ya zo maka, ma'ana har mutuwa ta zo maka. Wannan yaqini shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiyi ga ƴaƴansa, wa awsa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna allaha safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, daidai yake da ma'anar wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan haka abinda zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne kawai, shi kadai. Wadanda suka ce wa mahayaya, gudanar da rayuwata, wa mamati da kuma gudanar da abinda zai biyo bayan rayuwata, lillahi duk dai Allah ne kadai. An gane ku? To wannan shine ke nuna tsabagen ikhlasi gaba ɗaya lillahi rabbil alamin. To shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu. Ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah. Ibada da ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka. Ka yanka dabba domin kusanci ga Allah. To wannan ita ce mafi girman ibada. To sai dai ko anan akwai munakasha mai tsawo, tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada ce kamata ta zama ajin farko. Zakka, tunda tana cikin rukunin Islam. Amma Sheikhul Islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan. Shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba, sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya. Ikhlasi. Tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin Ubangiji, galibi ba a ce a yaƙe ka ba in ka ƙi, zakka ko ana iya ƙin yakar ka in ka ƙi. Saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan, an tilasta ka ne dan a fitar da haƙin Allah. Samun ladanka kuma wannan gurgurdan niyya ne wanda baka da ita mai girma. Innamal a'malu kuma binniyat. Amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da naman ga miskinai, to wannan ba karamar ibada bace ba. Cikin ibadojin dukiya wannan tana cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya. An fahimta ko? Akwai hikima mai yawa cikin wannan, don haka Allah ya haɗa su tare da sallah a wuri biyu cikin Alkur'ani. Wuri na farko nan inna salati wa nusuki, wuri na biyu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika sallakin wanhar yankakin. An haɗa su wuri biyu a cikin Alkur'ani mai girma. To shi ne kuma ake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawa, tsakanin bawa da Ubangijinsa, yanayi ne don Allah. An gane ko? Yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da Ubangiji, sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi, kyautatawa zuwa ga bayi. To bawa nagari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da Ubangiji, ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da wa da halittu. Shi yasa Allah ce inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Alladzina taqaw sun gyara mu'amala tsakaninsu da Allah, wal ladzina hum muhsinun sun kyautatawa mutane. To wannan wata kololuwa ce ta ibada, ba kowa ke kawa ba sai wanda Allah ya masa gaman katar. Allah ya sa mu cikin su. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dukkan wannan na Allah ne rabbil alamin, ubangijin halittu. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Annabi ce wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon musulmai. To wannan wata irin awwaliyya ce? Ko dai ta zanto awwaliyatun zamaniyya, ko ta zanto awwaliyatun ma'anawiyya, awwaliyatun zamaniyya, awwaliyatun ma'anawiyya. Awwaliyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya, annabi ne ya zanto farkon ta fuskar zamanance, shi ne farkon musulmai. Awwaliyatun ma'anawiyya ya zanto kafin shi an samu waɗansu musulmai, bayansa ma an samu, amma da wanda suke kafin shi da wanda suka zo bayansa ba wanda musuluncinsa zai cika ya batsi irin na annabin. Wanne zai dace da ayar? Na farko ko na biyu? Na biyu. Na sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce, ba awwaliyatun zamaniyya ba. Domin awwaliyatun zamaniyya kafin annabi akwai waɗansu annabawa, kamar yadda Qur'ani ya nuna. Akwai al'ummai kamar yadda Qur'ani ya nuna. Ubangiji ya koro masa kissar annabi Nuhu gaba ɗaya, bayan ya zo ƙarshen ta sai ce mai tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Labari ne na gaibu, baka nan ya faru, yanzu muka koro maka wannan labarin. Ma kunta ta'lamuha anta, kai da baka san wannan labarin ba, wala qaumuka, mutanenka ma da basu san wannan labarin ba, min qabli hadha, kafin yanzu ai maka wahayi. Da haka ne fasbir innal aqibata lil muttaqin, bayan an koro masa labarin annabi Nuhu. Haka bayan an koro masa labarin annabi Musa, aka ce masa wama kunta bijanibil gharbi iz qadaina ila Musa al-amra wama kunta min ash-shahidin. Aka je gaba aka ce wama kunta bijanibil turi iz nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika. Haka da aka kawo kisar annabi Yusuf aka faɗa masa. Haka da aka kawo kisar annabi Zakariya aka faɗa masa. Duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wanda an sanar da shi abinda da bai sani ba, saboda mutane ne da suka faru kafin sa, sai nuna ba shi ne farkon mutane ba kenan. Nassun Qur'ani kenan. Qur'anin sa da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo don ya gaskata littafan da suka gabace shi. Ya nuna ba shi ne farkon littafi ba kenan. Akwai littafan da suka gabace shi. Haka annabi ba shi ne farkon mutane ba, akwai mutanen da suka gabace shi. Kun fahimta wannan da kyau? Kaga kenan maganar cewa annabi shine farkon halitta, wannan magana ce mara asali. Hadisin da yake nuni gare ta hadisin Baihaqi hadisi ne mara asali, hadisi ne mawdu'i, ƙarya aka yi ma annabi aka jingina masa. Amma hadisi ingantacce, farkon halitta shine alƙalami. Farkon abinda Allah ya halitta alƙalami. Yace da alƙalami rubuta, alƙalami yace me zan rubuta? Allah yace rubuta abinda zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Alƙalami ya rubuta abinda duk zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Hakan ya faru kafin halittan sama da ƙasa da shekara 50,000, kamar yadda annabi ya faɗa. Kafin a halitta sama da ƙasa da shekara 50,000, an sa alƙalami ya rubuce har zaman nan da zamu yi yau. Ba abinda zai faru wanda alƙalamin bai rubuta ba. To wannan shi ne farkon halitta. Amma in ba haka ba, wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanaƙudi. Sai ka zo ka ce annabi shi ne farkon halitta, to da ka zo ka ce shi ne farkon halitta, sai kuma ka zo ƙissarsa a daren maulidi, sai ka ce shi ne Muhammad ɗan Abdullahi, ɗan Abdulmuttalib, ɗan Hashim, ɗan wane, ɗan wane, har ka ji zuwa ga annabi Isma'il. Annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ka san sunan mahaifinsa Azar. To daga nan gurin abin da ya sama kuma su waye? Duk baka san su ba. Tunda Qur'ani bai labarta maka ba. To menene wannan? Wani irin tafka da walwala ne? Ka ce shi ne farkon halitta, ya kamata a ce wani ya haife shi kenan? Amma a fara waka da Hausa, a tsarar da Larabci, a ce masa manzon Allah baban Kulsumu ɗanwa, ɗan suwai ba. Inda shi ne farkon halitta, zai kamata kenan wani ya haife shi? Ba zai yiwu ba. Wannan duk labarai ne marasa tushe, labarai ne marasa tushe. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji ya tabbatar masa da falala, kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba, sannan ya zanto yana da falala. An gane ku? Zuwansa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba. A'a, wannan shi ke nuna cikakkiyar falalarsa. Ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya fi kowa ɗin. An gama turo kowa, kowa ya kammala aikinsa, har yanzu duniya kuma tana buƙatar gyara. Da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba. Wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi nashi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan kun fahimta. To da haka yace la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Awwaliyya ta anan awwaliyya ma'anawiyya. Ni ne farkon musulmi, ma'ana ni ne musulunci na yafi da kowa cika. Ni ne miƙa wuya na yafi da kowa. Dan annabi yace ana akhshakum wa atqakum lillahi. Na fi ku jin tsoron Allah, na fi ku takawa wurin Allah ta'ala. Allah ko yace inna akramakum indallahi atqakum. To wannan awwaliyya din da yake nufi kenan. Idan ka ce awwaliyya ce ta fuskar halitta, to ya za ka yi da kisar annabi Musa shi kuma? Shi ya ce shi ne a farkon mummunai shi kuma a cikin kissarsa. Lokacin da ya nemi ganin Allah Ubangiji ce lan tarani. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayka. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Nan kuma shi ne ma annabi Musa shi ne farkon halitta. Amma in ka kafa hujja ka ce wa ana awwalul muslimin, annabi Muhammad shi ne farkon halitta, abokin zantanka ba zai kafa hujja da waccan ayar bai ce wa annabi Musa ne farkon halitta? In ka hana shi sai ce to kai dan me? Dole kai da shi ku zubar da makamanku. Kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba, shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba. Kai ka fassara cewa annabi Muhammad shi ne musuluncinsa ne ya fi na kowa cika, sai zanto wannan shi ne abin da ayar take nufi. Ko ka kawo ma'ana ta biyu da malamai ke kawowa, annabi Muhammad shi ne farkon musulmai a cikin mutanensa, tun da kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin, sannan kuma kowa ya bi bayansa. Wannan kenan. Ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisa annabi Musa, annabi Musa shi ne farkon mummuni a cikin me? Al'ummarsa. Shi kenan ka huta. Sai ka faɗi ma'anoni guda biyu, kyawawa da ba cin karo da juna tsakaninsu. Waccan da ta shafi annabi Musa ba za ta ci karo da wannan ayar da take da shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Kowace tana aiki a wurinta. Amma in ka ce farkon halitta ake nufi, sai abokin magana ka yace waccan ma farkon halitta take nufi. To ko a tabbatar da ɗaya ko a tabbatar da farkon halittan guda biyu ne, kuma Allah sai ya yarda za a yi kenan kuma. Wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar. Kuma Ubangiji yace fasalli li rabbika, kayi sallah domin Ubangijinka, wanhar kuma kayi yanka ma domin Ubangijinka. A nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar, an nuna sallah haƙƙi ne na Allah, domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ta aka ce me lillahi. A nan gurin lamul istihqaq ce, bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqqu هذه الامور المذكوره في الايه. Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan ayar, shine sallah, yanka, da kuma duk gudanar da rayuwa, da kuma abin da zai bi ba mutuwa, duk na Allah ne shi kadai. A nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar, bi ma'ana wanhar li rabbika, amma ba sai an maimaita li rabbika ba tun da waccan zata wakilci wannan. Dangantakar wannan kenan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah. Yayin da mutum ya yi shi domin wani ba dan Allah ba, ya zamanto ya yi mai kenan, ya yi shirka, babban shirka irin mai fitar da mutum daga musulunci, a shirkul akbar. Da haka akwai masu yin yanka dan aljan. Wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu, ka san kakar siyasa ta abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa, gira-gizai sun fara yawo a sama. An fara sassabe saboda zaɓe ya matso ko, yanzu masu tsafi suke samun abin da suke so wajen yan siyasar da ba ruwansu da Allah. Sujojin mai sihiri ya ce a kawo jakai guda bakwai, saboda aljanin da zai hidima abin da yake so a yanka masa jaki ya sha jinin jakin, to sai a yi bauta ga shi wannan aljanin kenan. Wannan shirka ne na fita daga musulunci. Ka ci ɗan majalisa amma ka fita daga musulunci. Ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci kuma. Ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aljani, ya ce ba abin da ake so sai a kawo masa jariri, jinin jariri zai sha. ko yace nin dan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ba, ko mace ko namiji, ko tsoho ko yaro. Shi yasa sai a yi ta neman mutane a filin tsigiya da sanarwa, dogo mai kyaushawa, wankan tarwada sun yanka shi. Yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene sun zasu shi, saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajen su, su kuma aljan ke sharɗanta musu ayi kaza kafin a ci nasara. Yanzu ko irin waɗannan har ƴan kore gare su, yanzu zamani ya kai masu tsubbudin nan yadda mutum ke zuwa idan ya buɗe wani kamfani ko ya buɗe wani katin kanti na kasuwanci ko na kwangila, ya kasance ya kama shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma. Haka yanzu masu tsubbu suke a nan garin, kuma suna da ƴan korensu wanda suke zuwa Abuja su gamu da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin PTF tunda akwai kuɗi da yawa a wajen, ko waɗanda suke a can dai gindin maganin a Abuja, sai a tura su sai su je suna hira da kai da waye, suna faɗa maka alfarman wani malami, ai ba dama ne, ai wannan, ai idan yayi kaza kamar yankan wuka ne. Akwai aikin su kenan, su wanda sun san ƴan boko ƴan uwansu, su je su yaudaro su, su farauto su, su kawo wa malamin abinda aka samu ayi kashin raba. Duk yanzu akwai wannan masu neman duniya, kuma suna nan suna tabin su, mata suna nan suna tabin su, don saboda sun mota bukata ta duniya. To sai a zo a ce sai an yanka, sai an yanka kaza, sai an yanka kaza, wallahi wannan duk shirka ne. Akwai wanda suke yi na shirka ne karara, akwai kuma waɗanda suke yi, waɗanda suke waɗansu malamai ne, su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je kaza ayi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba, kai baka iya fahimta, gani kake kamar malamin bai komai ba, to sai a baka wahala din. Yanzu ana son sai an samu ruwa a rijiya mai bakan gizo, wanda a shine da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka, kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza, an bayar da miskinai, an yi kaza, da ƙarairayi irin waɗannan. Waɗansu ƙarairayi suke da soge, don idan abun ba a zagaye shi da wahalhalu ba, ba za ka bayar da kuɗi da yawa ba. To sai a zagaye abun da wahalhalu masu yawan gaske, za a yi kaza, a kawo ababai da ƙarya. Akwai kuma waɗanda suke matsafa ne tsaba. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مهدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. An karɓo hadisi daga Ali ibn Abi Talib, Allah shi kare da a gare shi, falalansa ba ɓoye take ba, ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun, ɗaya daga cikin al-ashratul mubashara bil janna, farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana, sirikin annabi, mujin ƙissa Fatima kenan. Ya halarci yaƙin Badar, wanda annabi ce lallallahu tala ala ahli badrin faqala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, kamar Allah ya kalli wanda suka je yakin Badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama, na gafarta muku. Yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan, da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim, kuma ya mutu shahidi. Abdurrahman ibn Muljim ya kace shi a cikin watan Ramadana, kuma shekara ta 40 bayan hijira, wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib yace haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimatin, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mun magana bi arba'i kalimatin, da kalmomi guda hudu. Abinda yake nufi da jumla har guda hudu, da nau'in zance har guda hudu. Kalimat anan ana nufin jumloli, duk da cewa a istilahin malaman nahawu idan sun ce al-kalima shine al-qaulul mufrad, kalma daya-daya wadda bata zama zance ba, bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama haka ba. Amma a larabce idan an ce alkalima daidai yake da alkalam, daidai yake da aljumla. Dan Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kalimatun huwa qailuha. Bayan magana ce ba ɗaya ba, ba kalma ɗaya ba ce, amma sai aka ce kalimatun shine fadinsa. rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. To kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatun, kaga ce dan kalma a lugance tana nufin jumla. Da aka ce haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat, ya mun zance da kalmomi guda hudu. Kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'anallahu man zabaha li ghayrillahi, Allah ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu. La'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga mai barna muhdis. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah ya la'anci wanda ya canja iyakokin ƙasa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi a Kitabul Adahi, babun tahrimu zabhi li ghayrillahi ta'ala wa la'ani fa'ilihi. Mutum nawa aka la'anta? Nau'in mutane guda hudu. Na farko man zabaha li ghayrillahi, wanda ya yanka domin wani Allah, wanda shine abin da yake da alaka da matashiyar maganar mu, babu ma ja'a fi zabhi li ghayrillahi, wato Ubangiji ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah. Idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama, al-ibadu ar-rahmatillahi ta'ala, nesantar da mutum daga rahama shine ake kina da suna la'anta a larabci. An gane ko? Ubangiji ya nesantar da shi daga rahama, ciwa man zabaha li ghayrillahi, wanda ya yanka domin wani Allah, ya zanto ya yi yanka ne don neman kusancin wani Allah. A zuciyarsa ibada ce yayi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba. Wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne, wannan dai abin da yayi ibada ce ga wani Allah. Amma kar ku manta, wanda yayi yanka don ya karrama wani da naman, amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba, don ya ciyar da nama ga baki da yayi, wannan baya shiga cikin wannan. Wannan abin da yayi ihsani ne, zai samu lada gwargwadon niyyarsa. Kun fahimta ko? To da wannan ne za ku gane wanne ne yafi girman zunubi, tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah ba, yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah ba. Amma wajen yanka dabbar sai ce bismillah. Da kuma na biyu, a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki, amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba, kamar yake bismil masihi ko bismil lata ko bismil uzza ko bismi mana. Wanne ne yafi girman laifi? Ya kamata ku fahimci fikihin mas'ala. Amma ni na yi mamaki da har kuka yi saɓani ma, ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taraddudi. Na farko fi shirka yi, duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi. Abin nan da ya yanka daidai yake da ma uhilla li ghayrillahi bihi, dan ya yankar dan neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah, ya yi bauta ga wani Allah, ambatan sunan Allah da yake bismillahi, wannan baya cire abin daga shirka. Na biyun da ya yi ba shirka yi ba sabo yayi, baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba, ya ce bismil masihi ko bismil lat ko bismil uzza, amma shi abin nan da ya yi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci, bai kai wancan ba, yana da laifi amma bai kai wancan na farko ba. kun fahimci wannan da kyau? Dan menene Ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada, aikin zuci ko aikin harshe? Maganan zuci ko maganan harshe? Maganan zuci, kafin a kalli harshe. Ina fata kun fahimta da kyau. Maganan zuci ake kallo, kafin a kalli harshe. Kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu, amma harshena ya furta wani abun da ba shi zuciyata ya niyya ba, da wanne za a mu'amalance ni? Da niyyata ko da abin da harshena ya furta? Da niyya. Da niyya. Da niyya ne. Ai, ko a zuci ko a bayyane, bayani za ku nema. A nan gurin inda mu'amalar za ta taso, ai idan na yi inkari na ce ba ko da shi kaza, baki nake nufi, zuciyata kaza take nufi, sai baki na ku bace ce kaza. Ku sai ku ce dole ku kafe akan harshe na, za ku tsaya? Ba zai yi ba. Za ku tsaya ne akan me? Akan abin da na ba ku labari na zuciyata. Ina fata an fahimta. Kai ne kana nufin ka ba wa wani kyauta, ka tura shi wajen yaranka, ka ce ga wani nan, kana nufin ka ce 5,000, sai ka manta ka ce 50,000, daga baya sai kai maza, bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa 50,000 nake nufi ba, 5,000 nake nufi, baki na ya kubuce, da wanne za a yi aiki? 5,000. Kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka ce da za ka yi azumi 5, sai bakin ka ya furta 10. Amma a zuci kai 5 kake nufi, amma bakin kai kurkure furta 10. Wanne ne abin da yake wajibi akan ka sauke nauyi? 5. Al-ibratu bil maqasidi la bil alfazi. Abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba. Furci na harshe mutum na iya janyewa, amma zuciya abinda ta daura kai ta daura kenan, sai fa in tuba ta zo. Kun fahimta da kyau? Da haka koda mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba, amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne, ya bauta wa wani Allah, kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghayrillahi bihi, bai halatta a ci ba, wanda ya ci ya ci mushe. Kun fahimta da kyau? La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu, wanda ya zagi mahaifansa guda biyu. To anan idan an ce walid, galibi ana nufin namijin. Walidaihi yanzu an yi babu taglib ne, ita ma uwa ta zanto kamar walid. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu. To duk lokacin da aka ce mahaifi, kaka yana ɗaukan hukuncin mahaifi, kamar yadda kaka mace tana ɗaukan hukuncin mahaifiya. Don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkaninsu yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin. Haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkansa yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin. Kun fahimta ko? Duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al'abul mubashir, uba na kai tsaye, kafin kaka, kafin kaka na biyu, kafin na uku, kafin na huɗu, kafin na biyar, amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke da shi. Ha kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar, in duk suna nan da rai, suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi, sai dai ita na mahaifiya ɗin ya fi nasan ƙarfi ne. Amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa, Allah ya la'ance shi, to wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya ce ƙarƙashin hadisin, wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsa ma ya ce ƙarƙashin hadisin. Kun fahimci wannan da kyau? To abinda la'anta yake nufi a nan shi ne zagi, man la'ana walidayhi. Wato kenan zai nuna mana lafazin al-la'anu yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Ma'anansa na farko al-iba'adu anir rahma, ma'ana ta biyu kuma shine as-sabbu. An gane ku? Dan idan an ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa, la'antar da aka jingina ma Allah ita ce me? Ma'ana Allah ya nesantar da wannan bawan daga me? Daga rahama. Amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifansa, shi ya nisantar da su daga rahama ne ko ya zage su? ya zage su. A cikin nan al-la'anu yana daukar ma'anan as-sabbu, yana daukar ma'anan al-ibadu anir rahma. Idan an jingina ma Allah sai zanto daukar ma'anan al-ibadu anir rahma. In an jingina ma dan adam sai zanto menene as-sabbu, ko ko zanto addu'a bil-la'ana din kenan. Addu'a sayyi, addu'a bil-la'ana kenan. Kun fahimta ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abun a sarri cikin wani hadisi da yake yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa, sai sahabbai suka ce kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi, yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu? Sai annabi ya ce kamar mutum ne ya zagi mahaifin wani sai wancan din ya rama akan mahaifinsa. To kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi, kamar shi ya zagi mahaifinsa kan tsaye, ko ya zagi mahaifiyar wani sai wancan wanin ya rama akan mahaifiyarsa. To kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi, kamar shi ne ya zage ta kai tsaye. Kun fahimta ko? Da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu, mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa, shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifin wanda ya zage shi din nan. Yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa? Na farko ke zagi mahaifansa, amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa? Bai zagi mahaifansa ba, don shi adala yayi ba zalunci ba. Na farko zalunci yayi, na biyu me yayi? Sakamako adalci. Wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, amma faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Idan bai rama bai yi hakuri shikenan. Yanzu bai zagi mahaifansa ba kenan shi wannan, domin annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifansa ya rama. Yanzu wannan da aka yi rama wannan shi ya jawo mahaifansa zagi, wanda kuwa annabi ya fassara wannan din shi ne abinda yake mafi rinjayen faruwa. Galibi da wuya a zagi wani bai rama ba, cikin mutum goma da za a zaga nawa muke sa ran za su rama? A dai mutanen yau ko bakwai muka ce ya mun samu rinjayen waɗanda su. La'ana Allahu man awa muhdisan, don haka ke nan baya halatta yawan zagi, bai halatta wa mutum ya zama mai zagi. Don haka aka siffanta annabi, aka ce laysa ta'anan wala la'anan, annabi bai zama mai yawan sukan mutane ba wajen kushe jama'a, ha ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane ba. An gane ko? Ko bai zanto mai ɗaga murya a kasuwa ana hayaniya ko hariro da shi ba, sallallahu alaihi wasallam. Wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su, ya ladabci da su, siffofi ne ababen yabo. Uwa ta zagi me? Ta zagi ɗanta, kanta ta zagi ne, ba ita ce uwar ba? Ato, wannan kan ya kamata mata sun suka fi kowa wannan a yau, to amma galibi kuma ba ta adalci. In sun tashi zagin yaro ba ta zagin mahaifiyarsa, sun zagi ba. Kuma akwai matan da suke marasa kunya ma, kawai uban zai yi laifi ko bai kawo cefa ne akan karo ba kansa a daki yaron kuma a zagi babansa, kaga da mijin ake zagi da wayo a nan wuri kawai. To wannan marasa da'a kenan cikin mata, ya kamata su tsarkake bakunansu. Mata lokacin annabi da lokacin sahabbansa ba haka suke da wannan rashin kunyar da fitsara ba. La'ana Allahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga muhdis. Al-muhdis yana ɗaukan ma'ana guda biyu, domin al-muhdis ismul fa'il ne na lafazin al-ihdath. Al-ihdath shine farar da barna, imma ya zanto al-ihdathu fi dini ko al-ihdathu fi shu'unil ummati al-islamiyya. Al-ihdathu fi dini, kirkiro wani abu cikin addini, muhdis kenan. Da haka mai bid'a ake kiransa muhdis. Da haka annabi ce iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a. To al-muhdis anan zai iya zama da ma'anar dan bid'a. Mutumin da yake bid'a sai ka ba shi kariya, sai ka taimake shi, sai ka bashi agaji wajen girmama bid'ansa, Allah ya la'ance ka. La'ana Allahu man awa muhdisan. Ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin ƙasa, mutum ne yake sayar da barasa, sai ka bashi gidan haya. Mace ce take zaune zaman banza, sai ka bata gidan haya. Kai ba ruwanka kudin hayar ka kake so su zo hannunka. Mutum ne ya yi barna, ya saci kudin banki, sai ka je ka tsaya, dole sai an fito da shi. Mutum ne ya yi magudi, sai ka je ka tsaya masa, dole sai an yi bailinsa. Ka san ba daidai ya yi ba, to yanzu kai yanzu nan abinda ka yi awaita muhdisan, ka taimaki mai barna. Domin muhdis mai barna, imma mai barna ta fuskar addini, shine mai kirkiro abinda babu shi a addini, ya ce addini ne jama'a ku yi. Ko ya zanto mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa, ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi, ko aikinsa shine sayar da kayayyakin maye, ka bashi gidan haya, ko ka bashi kariya, ko a kama shi ka je belinsa. Yana sayar da tabar wuyu, yana sayar da kwaya, yana sayar da koken, sai ka bashi gidan haya, ka san wannan ce sana'arsa. Ko ka zama yaransa, ka san wannan ce sana'arsa. Kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan. La'anta ta hau kanka. Shine la'ana Allahu man awa muhdisan. Da haka mai bid'a ba a taimakon sa kan bid'arsa. Iblis ya fi son mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sabo. Sama da mutum ya yi zina, sama da mutum ya sha giya. Yace la'annal ma'asiyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha, saboda galibin aikin sako ana tuba, amma bid'a da wuya ga an tuba. Saboda mai aikin sako ya san laifi yake, duk wanda zai sha barasa ba za a gan shi kusa da masallaci ba, ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin, nesa zai tafi da wurin. Wanda zai harkar su ta fasikanci sai ya bar gari wani ma, wani ma ƙaryawa zai matansa, zai wa matansa ya ce zai tafi a ƙasar waje. Kaga duk wannan yana ɓoyewa ne, baya so a gane. Wanda sai ya tafi Tirani, Lagos ko Abuja ya je ya barnarsa, in ya dawo gida ko mummuni ne, don baya son ya ɓata tarihinsa a cikin unguwarsu ko garinsa. Kaga duk wannan ya yarda abin da yake menene laifi, amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai yi. Har sai ya yi mata alwala, yanzu waye ake sa ran zai tuba cikinsu? Mai sabo ko mai bida? To mai sabo ake sa ran zai tuba. Don haka Sufyan ibn Uyayna, wanda yana cikin fikihun magabata, idan haka Sufyan ibn Uyayna ya ce mai bida'a shi Iblis zai fi so sama da mai aikata sabo. Saboda haka duk abin da ka ji an ce bida'a ne, kai iyakacin kokarinka ka nisance shi, ba san sautawa a cikin harkar bida'a. Dan shi mai bid'a fa kaman takara yake da annabi. Annabi yazo ya ce wa mutane ku yi sallan wadhuha, akwai lada, raka'atan al-fajr tafi duniya da abin da ke cikin ta, shafa'i da witri akwai lada, wanda duk yayin raka'a 12 ayi ne na lamunce masa shiga aljanna, biyu kafin azhar da hudu bayan ta, biyu bayan magariba, biyu bayan isha'i, biyu raka'atan al-fajr, raka'a nawa kenan? 12. Yace ya lamunce masa aljanna. Duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyukan, wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga ladansa. Duk annabi ya faɗi wannan, shi ma dan bid'a sai koma gefe, sai ya kirkiro nasa salatin daban, nasa tasbihin daban, nasa zikirin daban, kuma ya ba su lada irin yadda annabi ya ba nashi lada, har ma ya fi na annabin lada. Ka duba irin wannan fa, shine fa abinda dan bid'a ke yi. Shine Imam Malik ibn Anas ke cewa, wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce, abinda yake nufi annabi ya ha'inta al-umma. Haka yace man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala, li'anna Allah ta'ala yaqul اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله يتي يو نا تكا مكو اديننا. اكملت لكم دينكم, نا كمل الدينن كيف, واتممت عليكم نعمتي, نا تكا مكو نعمتا. مي تيتي نعمر انا غورن نعمر مسلمتي
wa raditu lakum al-islamu dina, sai wani yazo daga baya, bayan an cika, bayan an rufe, annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika, sai ya karo mana waɗansu wuridai na safa da yamma, ya karo mana ɗan tasbihi na safa da yamma, ba irin na annabi ba, kuma ya ce kyakkyawa ne. Yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai faɗa al'umma ba, sai da shi wani mai zaka ƙuranci da fasaha da basira irin tashi ya zo ya ce gashi ku yi wannan fashi ne fito na fito da annabi, kuma ya ba shi sharaɗi sama da na annabin. Annabi yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa, yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa, ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala, amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri ya ce ko ma ba za ka yi shi ba illa bi faharatin ma'iyya, ko da sai ma bai halatta kai ba sai da alwala. Nasa ne fa daga aljihunsa yake, amma ba za ka yi ba sai da me, sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba. Kuma ya baka sharadi da safe kai kaza, da yamma kai kaza, da daddare kai kaza, kuma daga karshe sai ce maka faman na kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi. Habbat dan haka wallahi bid'a ba karamin illa bace ba, dan haka duk salaf suke cewa al bid'atu baridu shirki, ita bid'a tana kusa da shirka ne, wakiltar shirka take yi, da ta tafi shirka za ta zo wajen. Saboda haka ya kamata mutum da mutum ya fi karfinta ya ketare ta shirka zai fada. Saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalinta, ka tsokan inda duk abin da aka ce bid'a ne kai kaje ya fi tun gogarinka ka nisance shi. Shi yasa Allah ya la'anta, la'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan, ko ka ce mai bid'a ko ka ce mai aikata barna, wanda duk ya taimake shi ya bashi kariya Allah ya la'anci shi. To wanda ya taimake shi kenan, shi ina mai aikin babu aulakin. La'anallahu man ghayyara manar al-ardi, na hudu Allah ya la'anci man ghayyara manar al-ardi, wanda ya canja alamomin kasa, wanda ya canja iyakoki na kasa. Kamar me? Mutum ya canja iyakar gonarsa da gonar makocinsa, ko iyakar makocin, wato ainihin iyakar plotinsa da plotin makocinsa, ko gidansa da gidan makocinsa, duk mutumin da ya wannan Allah ya la'anci shi. An raba plotai an babbaku, sai ka shiga plotin wani, ko da ɗani ɗaya ne la'anta ta hau kanka. Yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canja iyakar, ka ƙara shi ka matsar da shi, iyakar gona ce, iyakar floti ne, fili ne, ko menene kai, duk wannan la'anta ta hau kai. To ina ga wanda yake cinyewa mutane floti? Yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinyewa mutane floti, akwai wanda zai zaga ya baya filinka a bayan gari, idan baka yi wasa ba sai dai wata rana kaga gida ya tashi, ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wace shekara ka samu, yaushe aka yanka wajen, ga date din da aka yanka wajen, ga abin nan, kai ga ranar da ka mallaki takardarka, shi sai sa a yi masa back dating din takardar, yanzu to shi ne riga ka mallaka. Yanzu kai takardarka ko kima takardar ko sai ba ta da ita. To wannan man gayyar manaral ardi kenan. Yanzu fasadi yayi, shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan, shi ma la'anta ta hau kansa, dan shi ya shiga jumlar baya. La'anallahu man awa muhdisan, dan shi yanzu ya zama muhdis, ya zanto kuma gayyar manaral ardi, wanda ya taimake shi kenan awa muhdisan. Duk abin da zaka samu a rayuwa, ka tara filayen mutane, ka kwace gidajen mutane, kai menene? To yaushe ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen? Kai ne kake ta tara dukiya, amma dan rashin lissafi da dabara ka kasa tara wa kanka shekarun da zaka kashe. Tara dukiyar kai kake, amma baka san ba yaushe zaka kashe kuma. Sai mutum ya mutu a ce ya bar fuloti 40, ya bar fuloti 80, ya bar 70, nauruwuru da sukutuku da magudi, duk ya bar waɗannan ɗaruruka, kuma hisabin na can najiransa a kiyama, ranar da babu wani wanda zai kalle shi, ba wani wanda zai taimake shi, لكل امرئ منهم يوم اذا شان يبني
saboda haka baya halatta ka canje iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fulo in kai wannan da abinda zai saka tuwo wa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da floating ga mai shi ko kimar kudin floating ga mai shi in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan baka san su baka ware kimar adadin kudin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka hailalar ka wallahi ba zai tsamar da kai gaban Allah ba duk wanda ya cuci wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku gargadi kada in gamu da ɗayan ku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi akan sa na sata ko da sa akan sa na sata ko da akuya akan sa ta sata wannan annabi ya faɗa ababen da ake sata a zamaninsa amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da fulofi a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da mashin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallahi sai an ɗorawa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa shi dan a kunyata shi duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abinda annabi faɗa gaskiya ne sai an lodo ma abin gobe kiyama ka tuho da shi tashin wato tashin hankali kenan tona asiri na ƙarshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi sai ɗani ɗaya sai an miƙar da shi kamar ya zanto floti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a zagaye shi a sarƙa masa a wuya a zagaye shi da shi sannan a jefa shi a wuta saboda haka abin ba wasa bane ba kawai in duniya abinda suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba sun sha in ka ga ba su sha boye ka gane kenan kuma ka fi su ƙafa a sama ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke cewa ka fi su yawan wawu kasan lafazin wawun wato wai kana da wasita to wasita wato laka wawatun katira kana da wawu ba iyaka ka fi su wasita a sama ka san wane sai a ɗaure magindi to wanda suka ɗaure magindi ba za su fishe ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah zai kama ku da azaba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ضباب ودخل النار رجل في ضباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة أنكر بو حديث لغا طارق ابن شهاب طارق ابن شهاب wato abu abdullahi kenan albajali al-ahmusi an yi sabani dangane da kasancewar sahabi ko ba sahabi waɗansu sun ce sahabi ne waɗansu sun ce ba sahabi bane amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi ne sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga wurinsa ba kai tsaye wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajensa ba to gashi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal kenan amma mursal na sahabi kuma ka'idar malaman hadisi karɓaɓɓe ne mursalin sahabi karɓe ne an gane ko da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi din ba Tariq ibn Shihab yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi jira da mun tabbata gare shi yace
دخل الجنة رجل في ذباب wani mutum zai shiga aljanna ko zai shiga aljanna fi zubabin a sanadiyar kuda wa dakhala an-nara rajulun fi zubab wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyar kuda fi din nan fi ce sababiyya ba fi az-zarfiyya ba an gane ko qalu kayfa zalika ya rasulullah sahabbai suka ce yaya haka zata kasance ya annabin Allah قال سيت بر رجلان على قوم لهم صنم ودنس متانه غدا بيو سن متي اند ودنس تارن جماعه سكي لهم صنم سو تارن جماعه نن سنا ده وني غنكي لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا با تا قاله وني يوتي وجن هر سي يا دوكي وني ابو يا غباتر دومين ونن غنكين سي يا دوكي قربان qurban shine ya dauki wani abu na sadaka ya bayar dan neman kusancin wannan gunkin kafin su kyale shi kenan har sai ya bauta ma gunkin fa kalu li ahadihima sai suka ce wa ɗaya cikin mutanen nan biyu karrib wato gabatar da wani abu ga gunkin nan fa kala laysa indi shay'un ukarrib sai ce ba ni da abin da zan gabatar قالوا قرب ولو ذبابا sai suka ce ka gabatar da wani abu koda kuda ne ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki faqarraba dhubaban sai ya gabatar da wannan kuda fa sallau sabilahu sai suka bude masa hanya yayin tafiyar sa annabi sai fa dakhala an-nara dan haka sai ya kasance zai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce da ɗayan shi kuma qarrib gabatar da wani abu mana asalmukallahu ko ka zo na ko ka fita fa qala sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadi shay'an duna allahi azza wa jalla ba yanda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba fa zai yi ba fa zan taba yin haka ba fa darabu unukahu sai suka fille masa kai annabi ce fa dakhala aljanna da haka sai ya shiga aljanna wannan hadisi imam ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabuz zuhud da kuma abu nu'aym a cikin littafin hilyatul awliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancin sa amma dai magana da ta tabbata kamar yadda imam ad-dawsari ya faɗa a sheikh ad-dawsari a cikin littafin an-nahjus sadid yace hadisi ne ingantacce waɗansu malaman suna da'ifan da shi amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yana daukar shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya istinbatu hukunce da zamu gani a ciki kamar yadda yake cikin masail yace fihi masail al-ula mas'ala ta farko tafsir qul inna salati wa nusuki mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin as-saniyatu mas'alatu uku tafsir fa salli li rabbika wanhar mas'alatu biyu kai tafsirin fadin Allah ta'ala fa salli li rabbika wanhar as-salisatu mas'alatu uku al-bada'atu bi la'anati man zabaha li ghayri Allah Allah anti mutum hudu cikin hadisi amma sai aka fara da wanda yayin yanka domin wani Allah dan a nuna shi ne ya fi girman laifi sai aka fara da shi an gane ku arrabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayhi la'antar wanda ya zagi mahaifansa wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayir rajul fa yal'ana walidayka wato ba lallai sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa a'a ko da zagin wani yayi sai wancan din ya rama yanzu mutum ya zama ya zagi iyayensa kenan da kansa kamar dai da bayani gabata al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sako wajen aiwatar da sabansa wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an idan an ce muhdis shine mutumin da zai farar da wani abu yajibu fihi haqqullah wanda haƙin Allah ya zama wajibi a kansa fayaltaji'u ila man yujiruhu sai ya je ya fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi min zalika dan kar a tsayar da haƙƙin Allah a kansa as-sadisatu mas'ala ta bakwai la'anu man ghayyara manaril ardi manaral ardi la'antan mutumin da ya canza iyaka ta kasa wa hiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa baina wa haqqi jarika min al ardi wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙƙinka da na dan uwanka tsakanin gonarka da ta dan uwanka ko fulotinka da na dan uwanka fatagayyuru hadhihi taqdimin aw ta'khirin canza iyakan nan imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu duk wannan na shiga cikin canjawa din as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al-farqu baina la'an al-mu'ayyan wa la'an ahli al-ma'asi ala sabil al-umum wannan mas'ala ce mai kyau fahimtarta bambance tsakanin la'antar masu sabo a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda daya wato ya halata ka la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazinata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin kasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba wannan ya halata amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane Khalid ko Zaid kace kai Zaid Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne wannan bai halata ba ko ga wani mutum mai barna a ban kasa mazunaci barawo ko dan giya kace kai Zaid saboda san giyar ka Allah ya la'ance ka wannan bai halata ba amma a cikin taro ka la'anta gaba daya wannan ya halata ina fatan kun fahimci da kyau wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan la'antar wani sanannen mutum guda daya ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajhil umum a game cikin taro wannan ya halata la'antar cikin taro saboda me idan kai la'anta cikin taro ba wanda za ta fada kan kowa ba sai wanda ya cancanta ta fada kansa an gane ku wanda ya cancanta ta fada kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba amma wanda Allah ya kaddara zai tuba nan gaba shi la'antar nan ba za ta shafe shi ba amma lokacin da ka ayyana wani ka ce wani Allah la'ance ka ba ka da masanari mai yiwuwa gobe ya tuba kaga bai cancanci la'anta ba jibi ya tuba kafin mutuwar sai tuba sai Ubangiji ya yafi masa zunubansa yanzu la'antar da kai ka gaba ce ta ba zalunci kai kenan dan ka la'anci wanda bai cancanci la'anta ba tunda duk mai tuba ai ana kankare zunubinsa na baya tunda an kankare zunubinsa zai zanto kamar ba laifin kenan la'antar da kai ta fada kan wanda yake bari warakakke wanda baya da komai dan haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'arsa ko saboda aikinsa na sabo wannan fiqhu ne mai kyau da ya kamata ku fahimta da aka yi tabbata cikin sahih bukhari wannan da yake yawan shan giya a kawo shorin annabi a yi masa bulala baya hana kuma wata rana ya saki sha wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'antuwa ne ya sau da dama aka kawo shi ya sha giya sai annabi ya ce a kar ku la'ance shi kar ku taimake shi dan akan dan uwanku li'annahu yuhibbullaha wa rasulahu sai yana san Allah da manzansa ku din la'antarsa ina fata fahimta yace yana san Allah yana san manzansa ku din la'antarsa annabi ya hana la'ance shi hadisin yana cikin bukhari abin da nufi a nan gurin imma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai zunubin da yake yanzu bai cancanci la'ance shi ba kenan saboda haka la'antarsa ya zama zalunci kenan imma annabi ya san mutumin nan zai ya tuba nan gaba taubatan nasuha ita ma kuma tana kankare mai zunubi kenan imma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan ɗaya-ɗayan aikin barnar da mutane suka gani wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at duk wannan kaga bai cancanci la'anta ba kenan imma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai cancanci la'anta ba duk wannan zai iya yiwa a takaice dai abinda zamu fahimta a karkashin wannan la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sabansa ko bid'arsa wannan baya cikin mazhabin magabata baya halatta mutum ya tafi akan haka at-thaminatu mas'alatu takwas hadhihi al-qissatu al-azimatu wannan kissa mai girma wa hiya qissatu zubabi ita ce kissan nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai da kuma wanda ya kiya yace ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi shi kuma aka ce zai shiga wato aljanna lallai mas'ala ce mai girma at-tasi'atu mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nar bisababi zalika az-zubabi, kasancewar wanda yake ga wutan da dinnan fa zai ci gane a sanadiyar wannan kudan, allazi lam yaqsudhu, wanda bai nuface shi ba da bauta, bai nufaci gunkin ba da bauta, bal fa'alahu takhallusan min sharrihim, yayi haka ne dan ya nisanci sharrin su. To ana aka ci gyaran Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba, amma yayi dan ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane, so wannan zai sa ya rasa imaninsa, zai sa ya shiga wuta? To kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta ba, dan kusan ba taqalidi muke ba. Ba kawai din Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa ba sai mu ce a'a, sai shi ma ba a sallama, sai an bi maganganun malamai mai suka ce sauran, saboda ka nan ku ja layi karkashin wannan matsala ta tara. An gane ku? Domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu don jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin, to wannan Ubangiji baya kama shi da nufin, don Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani, to kaga wannan ba komai a kansa. Wanda wannan kamar yadda ya faɗa, in dai har ya ce ya aikata haka ne, bal fa'alahu takhallusan min sharrihim, yayi haka dan ya kubuta daga sharrin su, amma bai nufaci bauta ba, to ina magana kuma ce shiga wuta? Ba magana ce shiga wuta, dole in dai yana son a sallama masa yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne. Al-ashiratu, mas'ala ta goma, ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina, mummunai sun gane yadda shirka take, sun gane girman shirka cikin zukatansu. Saboda mai muka fahimci haka, ka duba kaga kaifa sabara zalika alal qatli, yadda wancan bawan Allah ya haƙuri aka kashe shi akan ya gabatar da ƙuda, walam yuwafiqhum ala talibatihim, bai dace da su ba, bai yadda ya goyi bayan su ba, ya aikata abin da suka nema, ala talibatihim, akan abin da suka nema, ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir, tare da cewa abin da suka nema aikin zahiri, amma aikin zahirin ma ya ƙi da yayi, wanda inda yayi aikin zahirin a zuci kuma baya tare da su, Ubangiji ba zai masa azaba ba, yayi haka da din ya kubuta, kaga ba komai a kansa, amma aikin zahirin ma ya ƙi da ya tsaya ya gwamace mutu akan haka. Kun fahimta da kyau? Wato a nan gurin matsalan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci, saba wa musulunci ne, ko ya mummunan ladabi ga Allah, ko ya munana harshe, ya munana magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam, wanne ya kamata ya yi? Shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi, ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin? To wannan malamai suka yi saɓani, waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba. Idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi, ko ka faɗi kaza ga Ubangiji, ko ka faɗi kaza ga Qur'ani, wata mummunan magana, in ba haka ba muka ce ka, suka ce wannan dan ka faɗa ba komai, amma aikatawa kamar su baka Qur'ani sai ka taka, ko aikatawa su ajiye gunki sai kai masa sujada, to duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi kai muwafaka da su akai ba, sai dai kai shahada. Suka ce aiki ba za a yarda ba, magana ta rike wannan ka iya yi, amma aiki ba za a sallama ba. Wannan akwai malaman tauhidin da suka tafi akan haka, akwai kuma waɗanda suka ce a'a, ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne, ai hukuncin su daya, ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne, hukuncin su dai shine me? Wuta, kafirci. Dan haka in dai har aka yafe maka magana, to aikin ma za a iya yafe maka, matukar a zuci baka tare da wannan abin da aka ce kai, amma ka aikata shi ne kawai dan ka kubuta daga sharrin su, to wannan babu laifi akan ka, kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi akan ka, matukar a zuci baka tare da su. Suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba, sai yace man kafara billahi, man kafara billahi, wanda ya kafirce ma Allah, al-kufru billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali, da haka duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to babu laifi a kansa. Ina fatan kun fahimta. To wannan shine yafi sauki kenan, gamewa babu mantuwa tsakanin magana da aiki kenan. To amma menene yafi falala? Shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imaninsa, ko kuma a'a ya kiyarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada? To wannan ba a cewa wannan ya fi ko wancan ya fi, sai an duba zarfin zaman da zarfin makan. Akwai inda ka dai haƙuri har ka yi shahada shi ya fi falala, akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu kana tare da su a zuci shi ya fi falala. An gane ku? Kowanne akwai fagensa, wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba, sai dai ku yi haƙurin wani lokacin mu fayyace. Alhadiyata ashar, mas'ala ta 11, annal ladzi dakhala an-nara muslimun, wannan wanda ya shiga wuta din nan a da, wanda ya shiga wuta din nan da can musulmi ne. Yanzu abin da ya gabatar da wannan kuda ga gunki dan neman kusancin sa, shi ya mayar da shi ne kafiri. Dai in ba haka ba, inda a ce kafiri ne kuma sai ya zo ya gabatar da wannan kuda ga gunki, sai mu ce ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudan ko dan kafircin sa na da, dan kafircin sa na da. Amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din, ya zanto meye sanadiyar shiga wutan kudan? Kenan da shi menene? Musulmi ne. Ina fatan kun fahimta. Li'annahu law kana kafiran, domin da a ce da can kafiri ne, lam yaqul dakhala an-nar fi zuba, da ba za a ce ya shiga wuta saboda kuda ba. As-saniyatu ashar, masala ta 11, fihi shahidun lil hadith as-sahih, a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid, wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru misla zalik. Annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayanku sama da hancin takalminsa, yace wuta ma haka take. Ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake, haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake. Me zai sa ka rarrabe su? Ilimi ingantacce, sannin ilimin Qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata, ka gane aikin wuta dan ka nisance shi. In ba haka ba, sai ka yi ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa, ka fada cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba tare da ka sani ba. Kun gane ku? As-salisata 10, mas'ala ta 13, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam, gane cewa a ce niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsud al-a'zam, babbar manufa, hatta inda abadat al-asnam, har a wurin masu bautar gumaka, wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri. Shine ba malaman da suka zama da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta 13 din ta ci karo da mas'ala ta 9 wanda muka mayar da martani kanta. Tunda haka ne, dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin zai gadar da a ce mutum ya bar musulunci tare da cewa a zuci baya tare da su? Gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine mai al-maqsud al-a'zam. Ina fatan kun fahimta. To alhamdulillah, abinda muka fada na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.